من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إيواء ماتا وسمون ina muku sallama ta addinin musulunci ko gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda a cikin ikonsa da baiwarsa da kaddararsa ya bamu dama da kuma iko muka sake haduwa a wannan farfajiya jami'a barka insha Allah ta'ala, masjidu ko madrasat Khalid bin Walid Islamic Academy da ke nan dusun kura Hausa a cikin garin Mila jihar Neja a Najeriya. Mun haɗu ne domin gabatar da muhadara nasiha da babban malamin mu da ya ziyarce mu tun daga garin Zaria, wanda za mu ji muryar shi. Sheikh Bashir Muhammad Lawal daga Zaria ya zo ne musamman domin biki da aka gabatar jiya na wa'inda Allah ya alƙawarta su da haddace Alƙur'ani mai girma na wannan makarantar da kuma wanda suka sauke Alƙur'ani a wannan makarantar, wanda jiya kowa ya gani mai irin sabon da ya gani. Yau muka zaɓi wannan shine zaman malam na uku, malam ko ince na hudu. Farko malam ya gabatar da sallar Juma'a, ya yi khutba a masallacin kwaso. Sannan da daddare na Juma'a malam ya gabatar da littafi da muka gabatar a matsayin daura, wanda aka karanta Adabul Nufus an yi shi a Tabiqatul shekaran jiya tsakanin magaba da Isha'i. Je ma an yi a wannan masallaci tsakanin magaba da Isha'i. Yau ma za a ci gaba da wannan littafin tsakanin magaba da Isha'i a wannan makaranta insha Allah ta'ala. A yanzu Allah zai gabatar muku da nasiha wacce muke fatan Allah ya sa ta amfane mu, ya sa mu ci gajiyar wannan zamar insha Allah ta'ala. Malam bismillah.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau muna Lahadi 19 ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1442, kuma yau 3 ga watan 1 miladiya 2021. Allah ya hada mu a wannan masallaci na makarantar sayyiduna Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu, kamar yadda aka gabatar domin tattaunawa da kuma sada zumunta da kuma isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala ga ƴan uwa mata. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana albarka. Dama ku masu albarka ne, to Allah ya ƙara muku albarka. Bazan rana ta fara yi abinda zan tattauna a kansa insha Allah ta'ala. Zan ɗauko muku wata kissa ce daga cikin kissoshin Alƙur'ani mai tsarki. Kissoshin Alƙur'ani suna da fa'ida. Daga cikin manufofin Alƙur'ani akwai ba da kissa. Kissa na bayani a game da abin da ya faru mutum baya nan. A karanta masa wannan labarin a baki shi ne ake ce mashi al-qissatu ko a ce al-qasas. suwa su kutin da guda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ita ya kira ta da wannan suna suwatul qasas daga cikin bambancin kissoshin alqur'ani da kissoshin da ba na alqur'ani ba annal qisas alqur'aniyata rabbaniya kissoshin alqur'ani daga Allah take Allah ne ke ba da labarin sannan na biyu daga ciki annaha qisasun wa'ziyya su shi ne na wa'azi duk wata kissa da za a ba mutum a cikin alqur'ani to wa'azi ake mai sannan annaha qisasun sadiqa su shi ne na gaskiya duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari a cikin alqur'ani ne girma to gaskiya ne kissa kuma wani bangare ne daga cikin abinda alqur'ani ya kunshi a saboda haka kissar da zamu yi magana a kanta tana cikin suratul qasas ita ce kissar annabi Musa alaihi salam da ɗaya daga cikin bayin Allah da kuma ƴaƴan wannan bayin Allah guda biyu mata a cikin alqur'ani gabaki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin annabi Musa alaihi salam a cikin suratul baqara akwai tarihin annabi Musa kusan tarihin annabi Musa da kissarsa sun fi kowace kissa tsawo a cikin suratul baqara sannan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin kissar annabi Musa alaihi salam da yawa a cikin suratul a'raf sannan ya ba mu labarin kissar annabi Musa da yawa a cikin suratul hud sannan ya ba mu kissar annabi Musa alaihi salam a cikin suratul isra'i da suratul kahf sannan Allah ya ba mu kissar annabi Musa ya ambace shi a cikin suratul maryam sannan kuma sai aka zo aka ba da kissar annabi Musa alaihi salam da yawa a cikin suratul taha daga nan an sake ba da kissar annabi Musa alaihi salam a cikin suratul anbiya haka nan an ba da kissar annabi Musa alaihi salam a cikin suratul qasas kafin nan suratul furqan kusan annabi Musa alaihi salam har a ƙarshen Qur'ani kasa kasa sai da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci annabi Musa sunanta da sunan kakansa annabi Ibrahim alaihi salam su Allah madaukakin sarki ya rufe suratul a'la da ya ce suhufi Ibrahim wa Musa to amma ita wannan kissa da nake son mu kalle ta mu fitar da darussan da ke ciki a waje ɗaya kaf Allah ya ambace ta Allah ya ambaci wannan kissar a cikin suratul qasas kissar tana bin kissar da ke bayani a kan annabi Musa alaihi salam fir'auna ya shirya ya kashe shi waja'a min aqsa al-madinati rajulun yas'a قال يا موسى إن الأمل أيعتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين النبي موسى عليه السلام كافر أن لا يعيقوش أمسعين النبي هو ياسنشي وأجدا فرعون يتاش النبي موسى عليه السلام قبيلة تسوني بنو إسرائيل قبيلة فرعون سوكم سوني عكي تمسك الطاوة قبيلة بنو إسرائيل سوني مستضعفون في الأرض سوني ما سرعوني سوني ما سعيتم وهلا سوكم قبيلة إبلاوة قبيلة فرعون سوكم سوني ما سرعوتا سوني ما سجدا سود عكا جدنا قبيلة سعن نبي موسى نمبوراني أما جدنا قبيلة فرعون سوكم نمبوراني annabi Musa alaihi salam yana tafiya a cikin gari sai ya gamu da mutane guda biyu haza ni shi'atihi wa haza min aduwwi daya dan kabilar banu isra'il daya kuma san kabilar su Fir'aun sai ya gansu suna rigima fastagathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi fa wakazahu Musa fa qada alayhi sai san kabilar su annabi Musa sai ya ce mata ka taimake ni wannan dan kabilar su Fir'aun yana son ya cutar da ni ko mai jin gari na shi ne ai ya fi zakewa to shikenan annabi Musa alaihi salam da yaga wannan dan kabilar su Fir'aun ya zake kawa kazahu Musa sai annabi Musa alaihi salam ya tunkuda shi haka yana tunkuda shi fa qada alaihi to sai fadi ya mutu annabi Musa alaihi salam hankalin shi ya tashi yace ya Allah innahu min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin yace ya Allah wannan aikin na shaytani ba da gangan na kashe shi ba ya Allah annabi Musa ya istighfari sai aka je aka kai labari cewa Fir'aun ya kai annabi Musa ya kashe dan kabilar Fir'aun sai Fir'aun ya ba da oda cewa a kamo annabi Musa ko a rai ko a mace to a gidan Fir'aun akwai mutumin kirki da shi aka yi mutum din yadda za a zo a kama annabi Musa alaihi salam ko a mace ko a rai sai ya zo ya samu annabi Musa alaihi salam ya ce innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtulu ya ce Musa wallahi manyan gari suna nan suna shirya ma makirci ya za a yi a kashe ka fakhruj inni laka min an-nasihin ya ce ka bar garin nan ina ma nasiha shi ke فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين يا النبي موسى عليه السلام يبتدى جرم مصر خائفا ينا بجنسه يترقب ينا أي واي جوايز يقفتسع واتو ينا دي بانجو بانجو إن يجا أقيم يجنن سيلتي بيطايا أحكبا يتي رب نجني من القوم الظالمين ya Allah madaukakin sarki ka tsirar da ni daga mutanen da suke azzalimai wannan darasin farko da za mu dauka a nan kullum miyawu to ne ma suke su gama da musulun kirki babu shiri tsakanin nagari da namu da mu shi yasa tuntuni Bahaushe yake cewa Allah ya shiga tsakanin nagari da mu nagari na Allah ne mugu kuma na shedan ne kuma kullum mugu tunaninsa ya zai ya gama da nagari abu na farko ke ba abu na biyu yana nuna mana din yadda aka kai ga shirya ma mutumin kirki ma kirki to Allah subhanahu wa ta'ala yana ba shi kariya sannan darasi na uku ba tsoro ba ne ba gazawa ba ce mutum ya zama ya guje ma abokanan gabansa domin ya tsira da addinin sai kuma tsira da rayuwarsa shi yasa annabi Musa alaihi salam sai ya fita sannan darasi na hudu za mu fahimta a cikin waɗannan ayoyin da muka karanta guda biyu cewa din yadda mutum ya kai akan gaskiya to sai ya riƙa addu'a din yadda mutum yake ji shi akan gaskiya yake ko ya zama yana addu'a so daga annabi Musa alaihi salam gashi ya zo zai fita amma kuma me yace rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin ya Allah ka tsirar da ni daga mutanen da suke azzalimai ashe addu'a ba karamin magani ba ce da take maganin kowace musiba wannan yana nuna mana da halin da muka shiga ƴan uwa ko kada mai wasa da addu'a malaman mu suna cewa addu'a yanfa'u fi ma nazala wa ma lam yanzil addu'a tana amfani a game da abin da ya riga ya afku na damuwa da kuma abin da ma bai riga ya afku ba idan kina tsammanin wani abu da zai cutar da ke ƴan uwa daga hannu ki faɗa ma Allah subhanahu wa ta'ala kina da wani abu da ya tsaya miki a zuciya na bakin ciki daga hannu ki addu'a Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da ya gagare shi kuma lokacin da bawa ya daga hannu ya godi Allah subhanahu wataala Allah a shirye yake amsa addu'ar bawansa kai ɗan uwa in mun sani mu kara sani idan ba mu sani ba Allah hushi yake yi da bawansa idan baya kokansa Allah kawai ke da wannan sifa dan adam in ka ce mai ba ni yau ya baka kika ce mishi ba ni yau ya baki jibi data ko citta idan kika zo kika ce ba ni sai ya canza fuska war rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdab Allah subhanahu wataala idan ba a roke shi ba sai ya hushi da bawansa amma idan aka roke shi ko dan adam aka roke shi sai ya hushi shi Allah idan ba a roke shi ba yake hushi da bawansa shi kuma dan adam idan aka yawaita masa roko ko shi kuma sai ya hushi da mai rokonsa to yanzu anan mun ji annabi Musa alaihi salam ya fita an masa nasiha an kawo masa sirri cewa ga abinda Fir'aun yake shirya masa so yake ya kashe shi aka ba shi shawara cewa ya fita ya kama hanya ya fita kuma yana addu'a yace rabbi najini min alqawmi adh-dhalim to daga nan ina yanzu annabi Musa ya tafi falamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil annabi Musa alaihi salam bayan ya fita sai ya kama hanyar garin da ake ce mishi Madiyan sunan wani gari ne da ake ce mishi Madiyan ya fita daga kasar Masar ya kama hanya zai shiga garin da ake ce mishi Madiyan Allah ya ce falamma tawajjaha tilqa'a madyana a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya fuskanci bangaren garin Madiyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil sai ya ce ina fatan tabbas ubangiji na yanzu zai shiryar da ni hanya da tafi daidai darasin da zamu koya a cikin wannan ayar shi ihsanu zanni billah kyautata ma Allah zato duk halin da aka shiga na damuwa to ayi addu'a idan an yi addu'a kuma a ji a zuciya cewa Allah madaukakin sarki zai yaye wannan damuwa halin da nake ciki a kasarmu da ba haka nake ba sace-sacen mutane kashe-kashen rayuka ƙona ma mutane abinda suka mallaka sace musu shanunsu hana noma hana karatun boko hana duk abinda zai zama walwala ce ga ɗan adam ba mu san wannan ba a tarihin kasarmu to sai muka shiga cikin wannan yanayin yanzu abin da ya kamata ne shine mu daga hannu mu godi Allah subhanahu wataala Allah ya fitar da mu daga wannan yanayin sannan in mun yi wannan mu ji a ranmu cewa tabbas Allah zai fitar da mu kada wani ya ji a ranka kada wata ta ji a ranta cewa Allah subhanahu wataala ba zai yaye mana wannan damuwar da muke ciki ba abinda annabi Musa ya yi kenan yace qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil yace tabbas yanzu ina da tabbas ubangiji na ya fita an yahdiyani sawa'a as-sabil da ya shiryar da ni hanyar da take ma daidai kiya inda na fito da izinin Allah inda za ni zai fi shi kun ga karfin gwiwa ce ba so da ka bawa ana son ya kyautata ma ubangijinsa zato annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisinsa ingantacce yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbi kada ɗayan ku ya take ya mutu face yana kyautata ma Allah zato in ba ki da lafiya ɗan uwa ki yi addu'a ki sha magani kuma ki ji a ranki cewa Allah zai ba ki lafiya domin shine ash-shafi shine mai warkarwa shi ya saukar da ciwo kuma shi ya saukar da maganin ciwo Allah shi ya saukar da jarabawa kuma shi yake maganin wannan jarabawa so daga wannan darasi ne mai kyau da ya kamata mu kula da shi so daga annabi Musa alaihi salam yace asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil ya kusa ina fata yanzu kam ubangiji na zai shiryar da ni hanyar cika madaidai wannan shine darasi na biyar sai Allah madaukakin sarki sai ya ce mana falamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqu wa wajada min dunihi imra'ataini tazudan قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ماء مدينة دعا النبي موسى عليه السلام يزو سيجي وجند متانا مدين في شروع ومن درس فيني بابا ينالونا منع شيء الماء مدار الحياة الشيء هو شيني أبن دمتاني سكرا يوا أكرسا صدق عن نبي موسى عليه السلام ينا شقاق يغم مدين إن يفت كرسا شيني لي إن دهو مدين يكي يدي وزن دا إيبا روا قمر ينزي مثالي أشي نن anan garin ne na misali sai a ce akwai wajen da shine matattara duk anan ake ɗiban ruwa duk da rayuwar mutum yanzu ba irin tasu bace to sai ya je wajen ya gangara domin ya sha ruwa da ya je wajen wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun sai ya tarar da wasu mutane a cikin jama'a yasqun suna shan ruwan sannan suna shayar da dabbobinsu annabi Musa alayhi salam ya gan su mutanen suna shan ruwa kuma suna shayar da dabbobinsu wasu kuma suna ɗiba domin su tafi da ruwan gidajensu wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan a gefe guda su sai ya ga wasu ƴan mata guda biyu su kuma tazudan su kuma sun koma gefe ba su shiga ana shakuɗi ɗaya da su da maza ba wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan ya samu wasu mata guda biyu su kuma sun koma gefe ba su shiga cikin maza ba maza ne suke ɗiban ruwa kowa in ba ka yi ba nuri kowa da gugarsa kowa da abin ɗiban ruwansa kowa da dabbobinsa sai ya ga waɗannan ƴan matan su kuma guda biyu sun koma gefe ba su ga cikin maza ba wannan na nuna mana mahimmancin kunya da kamun kai ga ƴa mace ba amfani ga ƴa mace idan ba ta jin kunya Bahaushe Tintini yana cewa kunya ne kyau ce ga kowa amma ta fi kyau ga mace ƴan uwa hatta kafin zuwan musulunci mace tana da kunya mawaki yana ba mu labari yana cewa saqata an-nasiq wa lam turid isqatahu fatanawalathu wattaqatna bil yadi mawaki tun kafin zuwan musulunci yake wannan magana yace muna zaune sai ga ta tazo wucewa sai an-nasiq din ta yi ai ne nasiq an-nasiq zani ne da mata suke sa bayan sun sa riga sun daura zani to sai kuma su kawo wani zani su dora a nan ya zama tsakiyar jikinsu shi ba mayafi ba sannan shi ba jabto ba tsakiya ake sa shi shi ne ake ce mishi annasi to tana tafiya sai wannan annasi din nata wannan zanin nata da ta daura kamar a ce majanyi sai ya fadi cikin maza ko gefen maza ya ce fatana wadda kowace katina bin yadi sai ta je ta ɗauko ba da gangan ya faɗi ba bata so ya faɗi ba amma ya faɗi a gaban maza ya kai fatana wadda kowace katina bin yadi sai ta tafi ta dunkusa sai ta yi haka sai ta ɗauko kayanta ba ta san a gaba su kafa wannan ba kafin zuwan musulunci ne ba to ashe kunya babbar aba ce musamman kuma ga ƴa mace kamun kai da natsuwa ana buƙatar shi ga ƴa mace baya halatta ga ƴa mace ta zo tana shakuɗe ɗaya da maza ba ta jin komai wata ma makaranta za ta kawai sai ta sai ƙosai a hanya kawai shi sai ta karkacin ƙosai ita da ƙawarta kuma ga Ƙur'ani ta sa a hambata ta makale shi kila ga zakka a cikin zakkan nan akwai bulughul maram akwai riyadus salihin akwai risala akwai iziya akwai akhbari kuma kawai sai ta ce gada ko ta ce aya kawai tana tafiya tana watsawa tana tira kana nan masallacin Khalid ibn al-Walid ita kuma ta zo wucewa daidai waɗannan kwatas-kwatas din na police ita kuma tana sawa tana jin maganar ta maganar tana shigowa cikin masallacin nan kuma kila tana bada labarin kishiyarta ko kila tana bada labarin mijinta ko kila tana bada labarin abokiyar makwabciyarta da suke gidan haya tare irin jinjimin da suke ina mace anan halar duniya idan zahaba al-haya mai hikima ya ce duniyar nan ba ta da amfani idan kunya ta tafi idan kunya ta tafi to babu amfanin rayuwa to kun ga waɗannan ƴan mata guda biyu ta zuda wannan darasi ne babba yana nuna mana yanbaghi lilmar'ati an tastahi ya wajaba ga mace ta zama mai kunya kace shakuɗe ɗaya da maza annabi Musa alayhi salam da yaga waɗannan ƴan mata sai tausayinsu ya kama shi sai ya je musu sallama sai ce ma khatbukuma ya ce ku fa me labarinku me ya same ku wannan yana nuna mana shi kuma mutumin kirki duk inda ya gama shi ko ya taimake ta inda ya ta kirki shi malamai suka ce wannan yana daidai da ma'anar da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai annabi ka fada ma matanka ka umarce su ka fada ma ƴaƴanka mata ka umarce su ka fada ma sauran matan mummune ka umarce su yudnina 'alayhinna min jalabibihin fi kasa kasa da mayafinsu su sa tufafin haƙaƙa sai Allah ya ce me yasa haka zalika ajna an yu'rafna fala yu'zai wannan shine zai sa a gane su ba za a cutar da su ba idan mutumin kirki ya ga misali ba zan buga muku misali ya zo wucewa kawai sai ya ga wata ta sa ni ne suke ba dan kwana a kanta kawai wani yana ta gaura mata mai kaga idan mutum ya zo shi sai shi san abin da ya hada su ba bari ya gaba Allah kada ya san me tsakanin su amma kawai sai mutum ya tsaya sai ya ga kawai wani ƙato yana ta shara ma wata mata mani da hijabin da kila ma hadda ne kaji to sai inda kirkin shi ya kare zalika ajna an yurafna fala yudai idan mace ta sa lilliɓi ta lilliɓa kanta to wannan shi ke nuna ba za a cutar da ita ba domin an gane ita mummuna ce to kaga annabi Musa alaihi salam sai ya je ce ma waɗannan mata bayan ya musu sallama ma khatbukuma shi ne ya same ku su kuma sai suka ba shi amsa sai suka ce la nasqi hatta yusdira ri'a sai kai kai mu ba ma iya shakuɗe ɗaya da maza shi yasa in muka zo shayar da dabbobin mu ruwa to la nasqi ba ma iya shayar da su hatta yusdira ri'a haske duka makiyayen nan da kake ganin su sun gama idan suka gama to mu kuma sai su ban mana sai mu zo mu diba akwai riwaya da malaman tafsiri suka ambata suka ce waɗannan mutanen da suka gama ɗiban ruwan kawai sai suka rufe rijiyar kuma rijiyar wani ma kaɗai ɗan dutse wa bajimin dutse shi ake ɗora rijiyar shi ake rufe murfuɗi shi ne shi ake ɗora ma murfuɗi rijiyar shi ke nan annabi Musa alaihi salam kawai sai ya zo ya ɗauta wannan dutsen shi kaɗai wanda sai mutane da yawa sun haɗu an cicciɓa sannan za a iya maida dutsen gefe sannan a buɗe rijiyar kawai sai ƴan matan nan suka ga annabi Musa alaihi salam shi kaɗai ya sa hannu ƙwara ɗaya kawai ya ɗaga wannan dutsen fata kalahuma sai ya shayar da dabbobinsa duka ruwa sannan ababen da suka zo su ɗibi ruwan da su ya ciccika musu shi kaɗai da ya gama musu kawai shi kenan sun mata wallahi ila zai bai ce ku biya ni ba, bai ce ku gode mun ba, bai tsaya ya ci gaba da tsira da su ba, yana ya sunan ki ina ne layin ku, ko za ki bani lambar ki duk da yi wannan ba. Kawai fasaka lahu ma thumma tawalla ila dhil, bai shayar da su ruwa suka kama hanya suka tafi. Kawai thumma tawalla ila dhil, sai ya je samu wata inuwa kawai sai ya je ya zauna a wajen. Anan ma sai ya sake daga hannu. Fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, yace ya Allah duk abin da zaka kawo mini yanzu na alkhairi to ina da bukatar sa ya Allah. Bai ce su biya shi ba, bai ce waye baban su ba, alhali sun ce masa wa abuna shaykhun kabir, baban mu dattijo ne baya iya zuwa yayi aiki da kansa kuma baya da ƴaƴa maza, mu kadai ne ƴaƴansa mata mu biyu. So da ka mu muke zuwa mu zo mu shayar da dabbobi, wannan ke nuna ashe idan aka rasa namiji mace za ta iya yin wasu ayyukan da namiji ke yi a babin zarura. Da wannan ne malaman fikihun mu suka ce ya halatta mace za ta iya aikin gwamnati amma da sharuɗa, mace za ta iya tafiya kasuwa amma da sharuɗa, mace za ta iya aikin kwadugo amma da sharuɗa. Tunda gashi waɗannan bayin Allah ƴan mata guda biyu baban su da tije ne, bai da wasu ƴaƴa maza, su suke kiwo, su suke zuwa su ɗibi wanda za a yi amfani da shi a gida. To sai gashi Allah ya koro musu Annabi Musa alaihi salam su yi musu wannan. Annabi Musa da yayi bai tambayi sunansu ba, bai ce ina ne layin ku ba, bai ce wace unguwa kuke ba, bai ce ku bani lambar wayar ku ba, ba ruwan shi da wannan. Kuma Annabi Musa a lokacin matashi ne, Annabi Musa a lokacin matashi ne, malamai suna cewa a lokacin Annabi Musa alayhi salam shekarun shi kusan 20 da wani abu ko kuma shekarun shi 30. Bai tambaye ta ko bai tambaye kowace daga cikin su wani abu ba. Da ya gama kawai sun mata wallahi ila zai sai ya zo ya samu inuwa kawai sai ya kishingida. Sai ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ya Allah yanzu duk abin da zaka kawo mini na kyauta ina da bukatar shi ya Allah, domin ga damuwar barin gida. Duk mutumin da ya bar gidansa kuma ba tafiya ba ce ne daɗi, neman shi ake kashe shi, ya gudu ya bar gari, kun ga damuwa ta farko ce. Sannan kuma kissa tana nuna cewa Annabi Musa alaihi salam bai yi shiri ba, domin hanya suka gamu da wannan ɗan gidan Fir'auna ya ba shi labari, ya ce masa innal mala'a ya'tanibuna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasiqin, ce mutanen gari manyan gari suna son su kashe ka, suna nan suna shirya ma makirci, to daga ina ma nasiha ka bar gari, kun ga ba yi da abinci. Sannan ga gajiyar tafiya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-safaru shu'batun min al-azab, tafiya wani yanki ne na azaba. Ko a jirgin sama zaki tafiya, hajiyoyi a cikin ku da za ku je aikin hajji kun gaji ko ku gaji ba a jirgin sama, kila wata ta sha zuwa wata kasashe, in za ki je Dubai kila ya kike tafiya, daga Najeriya zuwa Dubai awa 7 a jirgin sama, kuna ta fafara wuta a sararin samaniya, akwai damuwa. To sai Annabi Musa alaihi salam sai ya dawo gefe sai ya zauna yi wannan addu'ar, ya ce ya Allah ina buƙatar duk abin da za ka kawo min na gudunmuwa yanzu. Kawai sai Allah ya karɓi addu'arsa. Ana nan ana nan yana nan a wannan inuwar bai tashi ba. Fa ja'atu ihdahuma, kawai cikin ƴan matan nan guda biyu da ya taimaka sai ga ɗaya ta zo mishi tamshi ala istihya'in, tana tafiya cikin kunya da kamun kai, ba balle gaza ba ce, ba ta zo ba gazar ba gazar ba gazar ba gazar ba gazar ba haka ta zo ba. Allah ya ce tamshi ala istihya, ta zo cikin kunya da kamun kai, tana zuwa kuma ba wata tira ta kama shi da ita ba, sai ta ce inna abin ya da'uka liyajidiyaka ajra ma saqaita lana, ta ce babanmu ya ce ka zo zai sata maka gwangwadon abinda ka mana na taimakon shayar da dabbobinmu ruwa. Sai ta juya kawai abin da tace mishi kenan ku ji larabci inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqaita lana shike babanmu yana kiran ka domin ya saka maka abin da kai mana na taimakon shayar da mu ruwa da kai shike nan sai ta juya annabi Musa alaihi salam ya biyo ta malaman tafsiri suka ce tana tafiya sai sharabarta sai ta rika bayyana iska na tsage zaninta aka ce sai annabi Musa alaihi salam sai ce ta dawo baya ku duba wannan iska ce mai ban sha'awa da ke koya mana natsuwa da kamun kai da nisantar saban Allah da zama mutanen kirki ta ɓangaren maza da kuma ta ɓangaren mata irin matasan da ake bukata a samu kenan a wannan zamanin namu matasa maza da kuma matasa mata matasa maza masu kamun kai wanda ba su afkawa saban Allah wanda zuciyarsu tsarki take da shi zukatansu masu tsarki ne ba ta nufin mugun aiki sannan irin ɗan matan da ake so su ma masu kamun kai waɗanda suka san mutuncin kansu wanda ba su yadda su zubar da mutuncinsu ba kan wani abu na banza na duniya malaman tafsiri suka ce annabi Musa alaihi salam sai ya ce mata ta dawo baya sai ya ce mata ya yadda za su yi rika tafiya shine idan an zo kwana idan an zo kwana ko ta jefa dutse misali ta taho tana tafiya suna tafiya shi yana gaba ita tana biye da shi a baya to in sun zo inda za a shawalan keluwa kwana kenan to sai ta jefa mishi dutse ya gane cewa wannan hanya ita za a yi wannan yana nuna mana basira irin ta mutanen da da kuma kamun kai da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Musa alaihi salam yake da shi shike nan suka ci gaba da tafiya har sai da suka kai gidansu da suka je falamma ja'ahu wa qassa alaihi alqasas da suka je annabi Musa alaihi salam sai ya ba babansu labarin halin da yake ciki cewa gashi shi dan kasar Masar ne haifaffen kasar Masar Fir'aunu ne sarkinsu Fir'aunun nan kashe su yake yi yana bautar da su yana cutar da kabilarsu kuma ga abin da ya gudana tsakanin dan kabilarsa da dan kabilar Fir'aunu ya tura dan kabilar Fir'aunu ya mutu yanzu ne mai shi ake yi a kashe shi kawai sai wannan dattijan sai ce la takhaf yace kakka ji tsoro najauta min alqawm adh-dhalimin tunda ka zo wajen mu ka kubuta daga azzalimai la takhaf najauta min alqawm adh-dhalimin tunda kai iso nan to insha Allah ka kubuta shikenan annabi Musa alaihi salam sai ya zama dan gida ya ba garin sa na Masar yana mai jin tsoro yanzu kuma ya zo garin Madiyan ya zama abincacci a gaban wannan dattijan baban waɗannan yara 'yan mata guda biyu wannan na nuna mana abinda Bahaushe yake cewa alheri danko ne baya faɗi ta banza alheri ga tambacci ka gina shi watakila kai za ka zo ka kwanciya a kai annabi Musa alaihi salam da ikhlasi ne wannan taimakon amma sai ga shi bai yi tunanin cewa baban waɗannan yaran zai ce a zo a kira shi ba sai ga shi ya aiko ya ce ya zo annabi Musa alaihi salam ya zo ya ba shi labari sai ce la takhaf najauta min alqawm adh-dhalimin ya ce kar ka je na jin wani tsoro tunda ka zo nan ka kubuta daga azzalimai ba wani abin da zai faru da kai tunda ka zo nan alhamdulillah ka tsira ka kubuta shike aka ci gaba da rayuwa da annabi Musa alaihi salam da wannan dattijan shikenan sai ran nan sai ɗaya daga cikin ƴan matan nan sai ta ce sai ta zo sai ta samu baba sai ta ce qalat ihdahuma ya abati ista'jiru sai baba wannan mutumin ka ɗauke shi ya zama ma ɗan ƙwado ka ɗauke shi tun daga ga kada titi mu kuma ƴan mata ne mata ba komai za mu iya yi ba mace Allah subhanahu wata'ala ya halicce ta halitta ta ba irin ta namiji bace hatta fatan mace ba irin ta namiji bace fatan mace ne laushi ce maganar ta ne taushi ce idan muryar mace ta zama kasuwa sai ya zama ana aibanta ta idan muryar namiji ta zama siririya sai a aibanta muryarsa idan fatan namiji ta zama mai laushi kamar ta kulba sai a zarge shi idan kuma fatan mace ta zama mai kaushi kamar ta kada sai a zarge ta Allah ya bambanta so da haka sai ta ce ya abati ista'jir sai baba ina ba da shawara ka ɗauki wannan mutumin ya zama maka ɗan ƙwadugo ya riƙa maka aikace-aikace kai kuma sai ka riƙa biyansa sai ta ce ne إن خير من استأجرت القوي الأمير فشي لن نبابا واللي يفتن شنتا لو تيش أمسين أنقاذه بيصفو في بيو القوي الأمين ميئر في أكسو شي زي يعيش فنن الأمين يزم مي أمينش أمين تتيني مي أمانة مي ربا أمانة malamai suka ce ta ina ta gane waɗannan sufofin na annabi Musa guda biyu suka ce ta gane cewa huwa alqawiyyu huwa qawiyyu shi ne ƙarfi ne lokacin da ya zo ya ɗauke dutse a saman rijiya dutsen da ke manya-manyan ƙarfi sun haɗu za su iya ɗauke shi shi ko ya sa hannunsa ƙwara ɗaya kamar yadda na ɗaga wayar nan kawai ya ɗage wannan dutsen sannan ya jawo musu ruwa ya shayar musu da dabbobinsu duka sannan kuma ya ciccika musu abin da suka zo su ɗibi ruwa da shi sannan ya ɗora musu a kan dabbobinsu kaga a nan ta gane ne annabi Musa alaihi salam mai ƙarfi ne ta ina ta gano cewa annabi Musa alaihi salam alimi ne malamai suka ce lokacin da ya ce ta dawo baya shi ya shiga gaba kaga a nan ta gane a shi alimi amini shi ne can mai hikima yake cewa la khaira fil jari illa an yakuna thiqan ala al azizain min mal wa min haram yace babu al khairi ga makwabci sai idan ya kasance yana da amana zai tare maka abu biyu abu na farko shi ne ya zama ya tare maka dukiyarka abu na biyu ya tare maka iyalanka baya ne kama iyalanka baya hudda da iyalanka hudda da bata halasta ba to anan ta gano cewa annabi Musa alaihi salam mai ƙarfi ne kuma ta gane cewa ne mai amana ne shi sannan wannan darasi ne babba duk lokacin da za a bada shugabanci to ana kula da waɗannan abubuwan manya-manya guda biyu al-quwwatu wal amana shugaba da zai zama shugaba to ya zama ne ya zama yana da amana kuma ya zama yana da ƙarfi idan ya zama yana da amana bai da ƙarfi to za a samu matsala idan ya zama yana da ƙarfi bai da amana to za a samu matsala sai dai akwai inda ake kalla aikin da zai yi ya furin jaya zuwa ga ƙarfi fiye da amana idan an samu ga wani mai ƙarfi amma bai da amana ga kuma wani mai amana amma bai da ƙarfi kuma aikin ana buƙatar ƙarfi ne to sai a ba wannan mai ƙarfin koda bai da amana sosai idan kuma aikin amana ne ga wani yana da amana amma bai da ƙarfi ga wani kuma yana da ƙarfi amma bai da amana to sai a rinjayar da wannan mai amana koda bai da ƙarfi saboda ne saboda rukun amana ne yanzu misali sai mutum yana son ya ɗome gadi a gadin gida da amana da karfi wanne aka fi bukata gadin gida akwai mutum mai gida ne misali kaman a ce mai gidanki baya zama a gari yana aiki a Abuja sai ranar Lahadi sai ranar Juma'a yake tahowa da yamma ranar Lahadi kuma da yamma ya koma ko kuma ranar Monday da sassafe ya kama hanya Abuja idan to sai yace bari ya daukar miki mai gadi sai aka samu wancan yana da kirki amma kuma kin taba jin labari yana da kirkin gidan mutane shi kuma wancan an same shi mutumin kirki ne amma kuma da ya ga tsira sai kama rawaji idan zaki ce mijinki ya kawo mai gadi a cikin dinin nan wa zaki ce ya kawo idan ya ga tsira duka wancan idan ya ga tsira dukan ku sai ku gudu ku kulle daki kenan to ne amana nan aka fi bukata saboda yanzu amana ake nema a nan amana ake nema amma yanzu misali sai a ce to jiya da kuka yi taro nan na yayin dalibai na mahaddata da kuma wanda suka soke alkur'ani sai a ce akwai gate sai a ce ga wani mai ana son za a dauki wanda za a bashi ya tsare wannan gate din naye wannan yana da amana amma bai da ƙarfi shi kuma wannan yana da ƙarfi amma bai da amana to yanzu nan wa za a ba ya tsare gate din nan mai ƙarfi saboda wani na iya zuwa ce sai ya shiga ko amma shi mai ƙarfin nan kawai haka zai yi ya bude hannu ya ce kai ka kamar su ko to kun ga shi ne wannan to waɗannan manya-manyan sufofi ne shi ya sa kuma 'yan uwa a ɓangaren tarbiyyar 'ya'yanki ana buƙatar waɗannan sufofin ana zama mai amana sannan ana son ki zama mai ƙarfi a wajen tarbiyyar 'ya'yanki ba daidai ba ne 'ya'yanki su fahimci cewa in kin faɗi ba kya cikawa in kin ce zan zane ka sai ce ai mama ko ta ce za ta zane ni ba za ta yi ba saboda haka ce je a koda ba za ki zane shin bai ji a ran shi cewa fa za ki fa zane shi wannan yana da tasiri a tarbiyya ana buƙatar wannan sannan ƙarfi kada biyu ne akwai ƙarfin zuciya akwai ƙarfin jiki akwai mutumin da mutum zai gan shi sai ki zata dai da ƙarfi rakwa-rakwa amma ƙarfin a zuciya yake tarar rajulan nahifa fa tazdari وفي أسواده أسد حصور ويعجبك الصغير ويعجبك الصغير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الصغير هنا هي جنمة تكفشي في كريناش أما ما تسن ذاكي بني أسفيريكا أخيكم وانا ذاكي جنش شرم كمان دوت أنمنا amma ne fa tabtali idan kika gwada shi fa yukhlifu zannaka ar-rajulu ath-thariru sai wannan shirin dan ashe shirin ba ci bane ba bane eh ta shiga bata zauna bane to ana buƙatar duka waɗannan ƙarfin mutum ya ci Allah ya bashi ƙarfin jiki yana da muhimmanci sannan kuma ƙarfin zuciya yana da muhimmanci in kuma za a ce mutum ya rasa daya ko gare ya rasa ƙarfin jiki da ya rasa ƙarfin zuciya domin idan mutum yana da ƙarfin zuciya zai yi abin da masu ƙarfin ƙarfafa na jiki ba za su iya yi ba to kun ga shi kenan sai wannan yarinya sai ta ce ya abati ta'ajjum malaman tafsiri suka ce tun daga nan wannan yarinya ta ji Allah ya sa mata san annabi Musa alaihi salam sai ta ce baba ista'jiru sai baba ka dauke shi ya zama maka dan kwadugo sai ta ce inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-alim hujja ta baba duk wanda ya fita tantar da ka dauke shi ya maka kwadugo shine wanda yake da waɗannan sufofin guda biyu amana da ƙarfi shi kenan baban kuma sai ya dau shawarar ta wannan yana nuna ashe kuma me yana koyar da mu darasi akan cewa kakkarena shawarar wani wanda zai baka musamman mutanen gidanka idan kana da ƴaƴa maza ne ko mata to yi kokari ka shigar da su cikin rayuwarka za a yi wani abu ka tara su kace to gashi kowa ya fadi fahimtar shi kuma ya kawo hujja wannan yana gyara gida idan zaki wani abu kina da ƴaƴa da mazan su da matan su to ki rika zama da su ki shawara idan mijinki ma baya yi ki koya mai sai mai gida ya kamata yaran nan in zamu abu mu rika zama da su muna shawara da su alal aqalli a gwada koda wajen dafa abinci ne sai a zo a zauna a ce to kai wani wani abinci ka fi so sai ni gaskiya abinci kaza na fi so inda za a dafa mana shishi na fi so me hujjar ka ai kaza dama an koya musu rukunin abinci akwai vitamin akwai protein akwai carbohydrate akwai iron da kaza da kaza sai ce ai mama shine banan sai saboda ya kunshi kaza ya kunshi kaza ya kunshi kaza ana nan sai ki ji wani yaro ya ce ni wallahi mama na fi son tuwon dawa ne kuka sai dai hujjar ka sai ya faɗi hujjar sa to kun ga anan wannan yarinya sai ta ce ma babanta ya abati ta ajibu inna khayra man ista'jabta alqawi alali ta kawo shawara kuma ta goyi bayan shawarar ta da hujja ba kawai ta faɗi magana bane molan ka sai da ta faɗi hujja shikenan wannan datti da shi kuma sai ya karbi shawarar ta sai ya ce ma annabi Musa alaihi salam inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik wa ma uridu an ashqa 'alayka satajibuni in sha Allah min as-salihin sai wai gojan annabi Musa sai kira annabi Musa sai ya ce inni uridu an unkihaka ihdabnatayya ya ce sai bawan Allah Musa ina son auren maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa mata guda biyu a nan sai ya fara faɗa masa ne sai ya fara faɗa masa sakamako kafin ya faɗa masa abin da yake son a mai me yasa zan aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴana guda biyu ala anta ajurani thamaniya hijaj akan kai mun kwadugon wacce shekaru takwas shekara takwas zai yana aiki shine sadakin shi daya biyu uku har takwas sannan sai a bashi mata shekara takwas inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatayni ala an ta'jurani thamaniya hijaj sai ya kara ce masa ba fa in atmamta 'ashran fa min 'indik kai in ma ka kai shekara goma ba komai amma fa daga wajen kai wa ma uridu an ashqa 'alayk amma ni ba na son in matsa maka amma in ka yadda da wadan daya biyin nan ko takwas ko goma ta jiduni insha Allah min as-salihin ni kuma na dau maka alƙawari in Allah ya so zaka same ni a matsayin mutumin kirki kike yanzu me aka yi kenan an ba annabi Musa alaihi salam offer an ba shi offer yanzu ana buƙatar me ana buƙatar kabulin sa ana buƙatar ya rejecting ko ya accept ko ya rubuta cewa accepted ko ya rubuta cewa rejected ɗayan biyu ga aikin da ake sanya yi ƙwadugo zai rika kula da dabbobi zai rika shayar da su zai rika ayyukan gida na shekaru takwas ko kuma shekaru goma sakamakon da za a masa shine sai a bashi ɗaya daga cikin waɗannan ƴan mata guda biyu waɗanda dama ya san su shikenan to me annabi Musa ya ce sai annabi Musa sai ya ce zalika baini wa bainaka to wannan ba damuwa tsakanin ni da kai ne ayyama la ajalai ni qadaitu fala udwana alai ina ganin duk lokacin da na dauka ko takwas din ko goma to ban ganin na cutar da kaina zan iya takwas din kuma zan iya goma ba komai amma wannan ya danganta ne ga irin dakin mu'amalar da naji da kai zalika baini wa bainaka wannan ya guje gudana ne tsakanin ni da kai in naga ka cuta ta mun zan iya kaiwa goma idan kuma naga akwai damuwa to zan iya takwas din ba kowanne dai zan yi yace wallahu ala ma naqulu wakil shike Allah shine majibincin al'amuran mu a cikin abin da muka kulla Allah ne shaida Allah ne shaida kai alƙawarin cewa in yi maka hidima kwadugo na shekaru 8 ko 10 ni kuma na dau alƙawarin zan yi insha Allah to Allah ya zama shine sheda shikenan suka an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ayyal qajalain qada Musa aka tambayi manzon Allah aka ce to ya ma'aikin Allah annabi Musa alaihi salam wala lokacin ya dauka 8 yayi ko 10 manzon Allah sai ya ce qada 10 shekaru 10 annabi Musa yayi yana wannan aikin kwaduban kaga wannan mata ai zai kula da ita ko da ke ba maza nake ma wa'azi ba bari in yi shiru shekara 10 kaga ba haka nan ba sadaka aka bashi ba sannan ba sadaki ne a kawai aka ce ya kawo ba da dan akwaki ko yayi aiki da gaske domin wannan ya nuna mana muhimmancin mace a wajen Allah subhanahu wataala da kuma addinin Allah cewa mace ba walakantacciya bace mace ba abin walakantawa bace wanda ita ce mamar mutum idan bata zama mamar mutum bata zama innarsa idan bata zama innarsa bata zama gogwarsa idan bata zama gogwarsa ba ta zama yashi idan bata zama yashi bata zama kanwar shi idan bata zama kanwar shi bata zama yashi idan bata zama yashi bata zama matar shi idan bata zama wannan ba kashi to waye zai wulakanta mace shi yasa ba wanda yake wulakanta mace sai wulakantacci ba wanda yake ganin mutuncin mace sai mutumin kirki shikenan annabi Musa ne sai ya shekaru 10 sannan aka dauki ya aka bashi aure to shine karfi sai Allah ya ce fa dabba qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi ana min janib quri nara annabi Musa alayhi salam ya gama wannan shekaru 10 abinda ke nuna yayi aure ya ka ce wa sara bi ahlihi sai ce to yanzu zan bar garin Madina zan koma Makka duk abinda zai faru ya faru kun ga annabi Musa alayhi salam rabin shi da Masar shekaru nawa 10 da wannan ne malamai suka ce lokacin da ya fita gida ya bar garin Masar shekarun shi 30 domin Allah subhanahu wataala a tsarin sa yana ma annabawansa wahayi ne a lokacin da suka kai shekaru 40 sun cika a matsayin mazaje hankalin su ya cika basirar su ta cika komai na shi ya cika saboda haka annabi Musa alaihi salam ya taho da iyalansa suka taho anan ne Allah subhanahu wataala ya kira shi ya masa wahayi daga nan kuma aka ci gaba da gwagwarmaya ta wa'azi da karantarwa a lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara fir'auna ya nemi ya sake kashe shi Allah shi kuma ya ce to ba zan kyale ka ba anan aka halakar da fir'auna a cikin kogi na ne bayan nan kuma Allah ya fitar da gawarsa aka aje ta domin kowa ya je ya ganta ya zama masa irin kun ga wannan kissa ne albarka kissa ce take da darussa masu yawa a taƙaice kissa ce da take nuna mana babban darasi shine koyaushe mace ta zama mai kamun kai idan kika kama kanki kika zama mutumiyar sirri to shi kuma Allah subhanahu wataala zai fitar miki da miji na gaba amma ba zai yi wuce zama ballagata ba sannan kuma ki ce ba ballagazi zai aure ki ba duk da a maza ma ba ballagazi sai dan harmagaga to kin ga ke ballagaza ce ki je sai ki aure ba dan harmagaga amma idan ke mutuniyar kirki ce kina bujuwa kika kama kanki kika zama mutuniyar kirki kika nufaci Allah to Allah subhanahu wataala shi kuma zai kawo miki miji na gaba haka a gefe guda namijin da ya kama kanshi ya zama mutumin kirki Allah zai zaɓa masa mata ta gari su zauna lafiya sakamakon miji na gari da mata ta gari ƴaƴa na gari sakamakon ƴaƴa na gari samar da al'umma ta gari sai al'umma ta zama cikin kwanciyar hankali ta zauna babu kidnafas a cikinta babu bandage a cikinta babu ƴan boko haram a cikinta sai mutanen kirki waɗanda burinsu addininsu ya ci gaba burinsa kasassu ta daukaka burinsa kasassu ta zauna lafiya a samu alkhairi da yalwa kowa yayi bauta Allah subhanahu wataala cikin kwanciyar hankali ba tare da wani ya daga mu wani hankali ba abinda musulunci yake fata ke so da ka yan uwa a ƙarshe ina muku wasiya ku dage jiya na ji dadi yadda naga iyayen mu mata suka zo suna yin karatun Qur'ani musamman waɗannan dattawan suna nan anan in kara sa musu albarka ko suna nan ko ba su nan ku kai musu sako na nayi farin ciki da abin da na gani jiya anan musamman waɗannan dattawan namu mata da suka hau suka yi karatu Allah ya sani a cikin zuciyata ba karamin farin ciki na cika da shi ba a ce mace ta kai irin wannan matakin kuma an faɗi cewa wasu ma ma'aikatan gwamnati ne amma a haka suke matsawa ba su rabu da Allah ba to wannan alkhairi kuma ƴaƴanku za su zama malamai ko da ku ba ku zama malamai ba da izinin Allah ƴaƴanku za su zama malamai in ƴaƴanku ba su zama malamai ba ba ku da ƴaƴan to jikotinku za su zama malamai insha Allah wannan ka'ida ce ta malamanmu suka ce duk mutumin da ya so ilimi a rayuwarsa kuma ya bauta ma ilimin ko idan shi bai zama malami ba Allah sai ya share masa hawayensa ƴaƴansa sun zama malamai saboda haka Allah ya kara muku albarka duk waɗanda suka yi karatun nan jiya Allah ya kara musu albarka waɗanda ma bamu gansu ba kuma suna zuwa makaranta Allah ya kara musu albarka kauce wasa da neman ilimi ilimi shine jihadi duk wani wanda zai zo ya ce maka ayi jihadi to a fara ilimi ilimi shine jihadi farko shine na gaske kuma ba yi da ƙarshe al-ilmu bahrun la sahila lahu teku ne ba yi da iyaka aikai kuma sannan ku zauna da malamanku lafiya ku ci gaba da musu biyayya ku ci gaba da kyautata musu duk abin da ya kamata a yi na ba da gudunmuwa to ku bada wajen ilimin nan ku ga ya ɗaukaka duk gudunmuwar da kuka bada to kuna kabarinku Allah subhanahu wata'ala zai ci gaba da kai muku kamar shi yanzu wannan da suka bada gudunmuwa aka gina wannan makaranta a jujuwa biyu da wanda suka bada gudunmuwa aka gina wannan masallaci ko tiles ɗaya suka kawo to hakki mutu masallacin yana nan an yi sallaci an kai miki lada kun ga abun wasa ne wannan abun ai ma Allah ruwa ne ba abun ai ma Allah ruwa bane so da haka muna farin ciki Allah madaukakin sarki ya kara tsara wannan gari na lina Allah ya kara masa albarka Allah subhanahu wata'ala ya taimake ku da mu gabaki daya kuma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sake hada mu a wata haduwar mun yi minna muna taya ku minna a game da wannan alkhairi da kuka sama na mahaddata guda 12 ko maza biyar ko mata 7 to Allah ya musu albarka Allah ya sa su yi tsoron Allah wanda akwai danta a cikin taimilla na san tayi minnan ma kila jiya ba ta bacci ba saboda farin ciki to ki kara minna danki ya samu alkhairi kuma ya kawo alkhairi gida eh Allah ya taimaka malaman ku Allah ya saka musu da alkhairi dukkan su gabaki daya da malam Ahmad Tijjani mutum mujahidi Allah madaukakin sarki kada ya gaji yadda shi da abokanansa da ƴan uwa gabaki daya malaman mai na gabaki daya wanda suke karantar da addini Allah ya kara musu albarka da manyan su da kananan su da dattawan malamai da malamai matasa dukkanin su muna musu addu'a Allah ya musu albarka kuma Allah ya kara muku albarka sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دقيقة فعلا. دقيقة
التكبير. التكبير. منا مع الله وديا كما منا كارب وديا زاد مالا نمسمم وانا برا مستقبل بنم وديا إلا ما شاء الله. كونغا دلت أشكن أوعدها يا بام فايدو دي مصارين يا فاتمو Allah ba mu ikon yin aiki malam ya muna bayani a cikin sutur kasas a takaice ya fitar mana darasi wajen guda 6 ko 7 ya fitar darasi akan muhimmancin taimakon mutumin kirki akan ko cikin azzalumai malam ya muna bayani akan muhimmancin yin addu'a ya mana bayani kuma akan muhimmancin yin addu'a tare da yaqini to Allah zai karba. Mala ya mana bayani akan muhimmancin sauraron wanda ke cikin bukata musamman kiyamace. Mala ya mana bayani akan muhimmanci na kunya musamman ga kiyamace, musamman a wannan lokacin da muke ciki, lokacin da ake tsire mana kunya kadan kadan. Mala ya mana bayani akan haka. Allah sa darasin ne shiga cikin zukatan mu, ba mu ikon gyarawa. Mala ya mana bayani akan muhimmancin shawara koda a ce ga ɗaya ne a cikin gida, kamar yadda mala ya kawo wannan kissar. Haka ya tabbata a cikin sutan namli Balkis ga ta sarauniya, amma lokacin da Annabi sai mai jefa ya tura huda-huda da saƙon takarda wasiƙa a kai mata, tana karanta ta ce inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Tana karanta ta ce ga abin da ke cikin wasiƙa, Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Tace to ya ayyuhal malau aftunu fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Kaga ta yi shawara da su. To da haka muhimmancin shawara musamman ga kiyamace a cikin gida ko kuma yaya. Mala ya mana bayani da kuma mala ya mana bayani akan yadda mutumin da ke da amana, sannan karfaffa ga karfin jiki ga amana, wannan magana amana a wannan lokacin, a wannan zamanin, sai wanda Allah ya masa rahama. Allah ya mana rahama mu zama masu amana. Ba ma da amana, ba amanar zance, ba amana ta alƙawari. Yanzu kun ga an ce mu zo kafe goma amma sai sha da muka fi, ba amana ta alƙawari, ba a kiyaye lokaci. Muna da karancin amana ƙwarai da gaske a wannan lokaci. Allah ne shi da mai ba mu ikon gyarawa. Saboda haka malam muna godiya ƙwarai da gaske. Mu ba za mu ce komai ba, sai mu ce Allah ya saka maka alkhairi, ka baro ayyukanka, ka baro iyalanka, ka baro mutanen Zaria, ka zo domin da'awa. Ubangiji Allah ya saka maka alkhairi. Mu kuma wannan aikin da muka yi Allah ya sa mun yi da shi, wanda suka taimaka ko ta wani ɓangare, wanda in nace zan kira suna ba lokaci ko a rubuto zan iya ba, amma Allah ya san da su. Allah ya isar ma kowa da mafi alkalin sakamako. Allah ya sa sakamakonku aljanna ta firdausi. In kuna da wata buƙata Allah ya biya muku abin da kuke tsoro, Allah ya amintar da ku. Muna addu'a zuwa ga Yusuf Al-Yusuf, shi ne wanda ke tare da Mala Abidiya a Facebook. Ko sa da shi a wannan ba Allah, ta gashi a Facebook yana yin postin nan, muka kesa muka tashi a gashi da samun lambar shi, samun lambar na har muka kasance abokanan juna, kuma ta hanyar shi na samun malar har malar ya kasance a nan. Ya sanya ana son duk wata abu ta kan za a yi ko kawance a gidan Allah, shi ne zai amfana a ranar tashi har kyama. Ubangiji Allah ya amfana da mu da wannan haduwar. Allah subhanahu wataala ya kai mu da su na gaba. Ya Allah ya kai mu tsakanin magaba da shayi, malam zai shigo da karatun littafin da ake yi. Wannan littafin yana nan a wajen da ke bukata naira 300. Ki kokari ki mallaki wannan littafin. Akwai audio da ake tura a group na Khalid bin Walid, ki samu ki download din audio, kina bin shi kina saurara, inda baki gane baki rubuta da Hausa ko da yaran da kike ji, zai amfana da ke kwarai da gaske. Saka wanda bai samu yi kokari mallaka, in wani suna bukata makantar su yi kokari su yi bayani. Akwai wani littafin shi ma mai muhimmanci ga yaya mata, yana wajen malam sai ma, amma idan an zo tsakanin mu gaba da shayi shi ma za a tsira shi insha Allah ta'ala. Ubangiji Allah ya kai mu lokaci lafiya. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.